من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له أبدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يكاومنا نوئي نوئي كلا كلا نشريئي دلدبي ما سمهمن شي دسكي دعلاقة kai sai da shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma aya za ta magana ne akan hukumin matan annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa da kuma bayan rayuwarsa. Sannan aya za ta magana akan muhimmancin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama iyalansa da sauran hukunce-hukunce da malaman tafsiri suka ambato a gargashin wannan aya da Allah ma zai karanta mana insha Allah tabaraka taala. Allah ma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuhalladhina
Allah madaukakin sarki ya kafa dokoki da fadin sa kamar haka. Na farko ya kira masu imani, ya ku wadanda kuka yi imani, ya man amantum billahi haqqal iman, kar ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hali daga cikin halayen da za a yi muku bayani. La tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum, sai an yi muku izini. Mana illa fi halil idn lakum bidukhuliha min ajli hudur ta'amin tud'auna ila tanawulihi, an kiraku ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda abincin da aka gayyace ku zo ku ci. Annabi yakan kira sahabbai yace su zo su shiga gidansa ga abinci su zo su ci, kenan shi ma yana sadaka, kenan shi ma yana taimako, yana agazawa sallallahu alaihi wa sallam. Idan an muku izini an ce ku zo ku zo, idan ba a ce ku zo ba, ba ce kun zo ba. Idan kuma za ku shiga gidan mutum bai muku izini ba, to ku ku nemi izinin. Gane hukuncin. In an maka izini shiga gida, je ka shiga. Idan ba a maka izini ba, kar ka shiga. Idan kuma kai ne kake neman wata bukata ka ce, to idan za ka shiga gidan ka nemi izini, to anan ma kuma sai an maka izini ka shiga kafin ka shiga. Nan ma idan ba a ce ka shiga ba, to kar ka shiga. Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u, in an ce ku juya kun yi sallama kun nemi izini shiga gidan mutane, suka ce a ku juya, to farji'u din ku juya. Wannan hukunce-hukunce ne da musulmi ya kamata ya gane. Ba a shiga gidan wani sai da izini. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan ayat tana magana akan shiga gidansa a lokacin da ya gayyace su, wato su zo su ci abinci. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan zama a gidan a jira abinci ya nuna ana zaman hira. A zo gida kamar yanzu kai ne wato ka je gidan mutum kafin a gama cin abinci ka zauna da awa biyu kafin a gama dafa abinci kuma ka zo cin abinci awa biyu kafin a gama abinci ya ka gani mallai ai akwai takurawa. Ina fata ana fahimta. Su a da jahiliya shiga gidan mutane suke mallam babu izini a da a jahiliya. Idan suka samu abinci su ci, idan ma aka ce an dora tukunya ba a sauke ba sai su ce to za mu jira sai an sauke ta. Su aka suke a jahiliya. Sai ya nuna su gyara shi sannan su fita. Aya tana magana akan a wannan gabar da Allah ran mai karanta mana wato shiga gidan wani ko zuwa gidan wani min gairi da'awa ba gayyace ka ba, ka je ka shiga gidan wani ba kira ka ba, shine min gairi da'awa. Da kuma wanda zai shiga bid'awa an gayyace shi amma kuma ya zauna yana jiran abinci hatta ya duja har sai ya nuna, kuma babu buƙatar ya zauna ya zaman jiran. Ta kurawa mata ka zo kai ta surutu kana ganin cewa mata ba su gama da wuri ba, ka je kai harkarka in lokacin cin abincin yayi sai ka lokaci. Amma idan mutum an gayyace shi ne ya zo ci abinci ba tare da wani jira ba, wannan babu laifi tunda an gayyace shi. Shikenan, hani bai hau kansa cewa ya shiga gidan wani ba. Da haka Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu la tadkhulu buyutan nabiy, ya ku masu imani kar ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba tare da izini ba, kamar yadda a da a jahiliya kuke yi kuna shiga gidaje ba tare da izini ba. To shi gidan annabi ba a shiga ba izini. Lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani a kan kuma girmama annabi ne a shiga gidansa da izininsa. Ya sama manzo Allah a cikin hadisi sahihi riwayar Imam Bukhari da Muslim yace iyyakum ad-dukhul 'ala an-nisa, ku yi taka tsantsan ku daina shiga kan mata. Ina irin mutane masu shiga gidaje na mata? To annabi ya hana. A'a, akwai wata kanwarka tana aure? A'a, akwai wata kanwar mahaifiyarka tana aure? Akwai ƴan mata a gidan? A'a, akwai gidan innaka gogwanka ka ta zuwa kana shiga gidan mata? Wannan ba ɗabi'ar mu. To kar ku rinka yawaita shiga saboda gudun fitina. Ko da ƴaƴan kannanka ne, a'a, ko ƴaƴan kanwar mamakka ne, a'a, ƴaƴan dangi ne, yawan shiga namiji ya rinka zama a cikin mata aibu ne. Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, annabi ya ce ku yi taka tsantsan ku daina shiga kan mata. Da farko mata suna da ɗan sakaci. Kowa ya addu'a Allah raba shi da duhun kabari. Ba kyau fa. Wallahi ba kyau. Allah ya kare. Kare. Shukran. Manzo Allah ya magana akan na'am. Malam ku nuna mu malam. To. Annabi ya yi magana akan shiga kan mata. A wata riwaya aka yi masa magana aka ce me zaka ce dangane da kanin miji ko kuma dan baffa shine alhamu. Kaga kanin miji wanda yayansa yake aure yana yawan zirga-zirgan shiga gidan yayansa ko kuma dan baffa, dan baffanka ne shi ma yana zuwa gidanka. Annabi yace wannan kanin miji ko dan baffa ai alhamu almaut, ai kamar mutuwa yake, kamar yadda ka san idan mutuwa ta shiga gida take ta'adi, to haka dan baffa ko kanin miji in ya shiga gida ba da izini ba, ba da kulawa ba. Kaga waɗanda suke da ɗabi'ar shiga gidan mata suna zaman hira, a shiga a tare da mata ana kallo, kuma ga matan malam Bahaushe ba kula ta ne, tabarruji da rashin kulawa da jiki, wallahi wannan ba daidai ba ne. Kaga ustazu a gaba a masallaci, amma in ya koma hiji can cikin mata yana zaune bai da kyau. Kuma mutum bai kamata ya bar gidansa kamar tasha ba, tasha din kowa yake shiga gidan musulmi baya zama haka sai da sallama. Kuma mata in ba su kimtsa ba a ce su tsaya su kimtsa, a dan baffanka ne, a dan kawunka ne, dangi ne, dan kanin mahaifiyarka ne, a zuri'a ce, koma waye kai, hatta ƴaƴan gida manya in suka girma su daina shiga kan iyayensu haka ba ka'ida. Mutum yaje ya tarar da uwarsa ba ta kimtsa ba daidai ne? Ko yaje ya tarar da ƙanwarsa budurwa ba ta kimtsa ba daidai ne? Ko ya tarar da yassa ta girma ba ta kimtsa ba daidai ne? Akwai haraji, ko da muharramarka ce, ai suna da privacy, su ma suna da daman, ka ba su daman su dan sarara, kar ka takura musu. Samari manya gandan-gandan da suke zama a cikin gidaje, irin gidajen gargajiya da ake hada a zaune, ya kamata a yi ƙoƙari a kula da dokar shari'a, kada a rinka sa bawa Allah. Illa ni udana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina, sai dai in an yi muku izini zuwa cin abinci. Ghayra nadirina ina, Mujahid yake cewa rahimahullah, ghayra mutahayyinina nujjahu wa siwa'ahu, ba wai ku shiga gida kuna jiran abinci sai ya nuna ba, a'a, la tarkubu ta'ama idha tubikh, ku daina fakon abinci kuna fako kuna jira, kamar wanda ya dauki kulki zai maki bera zai wuce, ka zauna kana jiran ana kawo ka gyara abinci, ba a son musulmi ya zama mai haka. Ghayra nadirina ina, idan lokacin cin abincin yayi nunansa yayi sai ku shiga gida sai ku ci abinci, wannan Allah baya son sa ne, an gane ku? Allah baya son sa, kuma abun zargi ne wannan, shine ake cewa tatfil. Tatfil kenan, me tatfil a larabci? Wanda zai je ya fake a gida yana jiran sai an dafa abinci ya ci, ya takurawa mai gida, ya takurawa yaran gida, ya takurawa matan gida. Ai shine larabawa suke ce da shi daifani, sunansa me? Daifani, daifani, dan zuwa ya makale yana jiran sai girki ya nuna ya je shi. Shi yasa Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta littafi musamman akan wannan ɗabi'ar ta zuwa gidan mutane ka je ka zauna kana jiran sai an kawo abinci ka ci. Zammu tufailiyina, yace zammu tufailiyina shine at-tafsil da zan rubuta muku, ya bada labarin at-tufailiyina irin masu wannan ɗabi'a da yawa. Walakin idza du'itum fadkhulu, amma idan an kira ku ku shiga. Fa idza ta'imtum fantashiru, in kun ci abinci ku watse. Abdullahi dan Umar Allah ya yadda da shi yace manzo Allah yace idza da'a ahadukum aqahu falyujib, idan ɗayan ku dan uwansa ya kira shi gidansa ya gayyace shi ya amsa, ursan kana aw gairihi aure ne na angwanci ko kuma wani abu kaje wannan hadisin muslim ne hadisi na 1429 in dan uwan ka yayi ce ka kaje kuma hadisin yana nuna mana dabi'a mai kyau da su larabawa suke da sabai amma mu yanzu yawanci ba mu fi yi ba shine mutum kawai wata rana yayi cefane mai kyau ya ƙara sanwa ya sayo nama ya ƙara yayi abinci mai yawa ya ce iyali ai abinci da yawa me ya faru mai gidan ce zan kira mutane ka kira mutum 5 6 7 cikin abokane a cikin makota a kawai ka ce a zo a ci abinci wani abu ne mai kyau a wata ran bayan juma'a wanda Allah an canza juma'a ina da hinda hali ina gaya tafi gidana me za a yi a ka zo abinci kawai za mu ci shikenan kar ka ci abinci a gidan ka zo ka ci abinci da wannan yana ƙara ainihin wato zumunci yana ƙara zumunci ko za ku kashe fankokin ku dan rage ha ban ji ba okay to ku kuma yi ku gyara an mun tafi zuwa ga mu wani sace ya canje over din ne yi ka dan ko ku dai nemi ƙwararru sai su gaya muku amma kuma kullum muna yi ai sola ce za ta iya ɗauka wannan jarutar ta muku ba za ta ɗauka to ku dan rarrage wannan bayan can su kan ku rage fankokin ku yi hakuri jama'a sai mu tashi da wuri na'am okay to ba laifi layin amplifier ɗaya ne da layin wuta to to wannan kenan ɗabi'ar mutum yayi abinci ya gayyaci ƴan uwansa wani abu ne mai kyau ƙwarai da gaske kuma yana da kyau mu rinka yi wanda Allah ya hore mai ko da kai albashi ne ƙarshen wata dan yi abinci ka kira mutum 2-3 cikin abokane ka kulla alaka da zumunci da su yanzu Allah ya ce da za a kiraye ni zuwa ga kashi na dabba wallahi sai na amsa kuma in za a bani kyautarsa wallahi zan amsa wala musta'nisina li hadis Allah ya ce kada ku je gidan mutane kuna zaman hira kama wa kali ulaika nafar salasa kama yadda ya faru ga wasu mutane guda uku dan fadisari yanzu da kisarsu yanzu suka je suka yi ta hira a gidan annabi suna ta zama an ci abinci kuma an ki a tafi wannan kuma yanzu kun san zargi na biyu zargin waɗanda in sun gama cin abinci kuma ba za su tafi ba mutum ya gayyace ka gidan shi an ci abinci an koshi ka wanke hannun ka ce to wane nagode Allah ya saka da alheri sai ka tafi shine kamala amma ka zo ka ce ba shayi ne ya fice ya koshi wai ba dan ruwan zafi ne a kawo ya dada da bai da kyau haka in an kawo shayi karbin ba kawo ba tafi ko kuma ka kawo mutane abinci an ci kana ta dan duba agogo sun yi tafiya wannan ɗabi'ar mutum ya gayyace ka a gida bayan ka ci ka koshi kai ta zaman hira shi ma haram ne sai dai in mutum shi ya tsaye da kai saboda wata bukata shine ma'anar wala musta'nisina li hadis kar ku rinka zaman hira kana ci ka koshi tafi wala ku duba yadda Qur'ani yake koya mana tarbiyya ku duba yadda Qur'ani yake koya mana ya kamata wani ya je gidan wani an dan yi ci abinci an gaggaita abin nan ya ki tafiya mai gida dai ana magana shi fa ya mutu zai shiga ya je kwanta saboda kowa a gidansu yana da lokacin baccin sa mala watakila kai baka bacci sai 12 to kaka dauka wancan haka yake watakila shi kuma 10 ya kwanta wallahi wani mutum yake ce mai ai mallan ka gane ina gama isha'i ina gama isha'i da na je gida na sallami iyali na sallami yara yace Allah kwanciya nake yace tara ma ni wani lokacin da yi nisa amma fa mallam yana sahun gaba kuma a masallaci da asuba wani fa yace wallahi yakan kai 2-3 ka kashe mana me yasa ka kunna har mun dan samu sauki kuma ka kashe kawai ka bar shi mu dan lallaba ya zauna yana ta hira mutumi dai yana ta duba agogo can see fara sai fara in kaga mutum kula zaune da shi yana haka yana magana yana magana yana cikin hamma to yana nuna maka fa bacci yake ji kai a hankali sai ka ce kai wani gaskiya ka gaji barin baraka ka kwanta a bari kawai ba damuwa ba kara ce yake maka amma wallahi su yake kwanta koi ko labari kuke da mutum kaga yana hada zance to ba shi wuri ya fara gajiya ne amma yana da kunya yana da karamci bai iya maka magana ba amma mutum ka rike wuta wani fadi yazo kira wallahi wallahi sai kuma sai mata gidan ne sai ta zo ta samu kofa sai kon 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 sai ce ka kira na suke a gidan bari zai ince sai ya ce can ba zai dade ba he da in ya zauna himar ta zira gonga sa kon 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 to in kaga a gidan ana yawan kiran mai gida tashi ka je tashi ka je su ake kai ne ake kora hada kayan ka ka tafi amma kai ba ka gane wallahi malam dan Allah mutane ku kula da wannan karamci ku kula da sani ya kamata shine zaka ga mutum wato sai ganshi mai addini duk inda yaje bai takura mutane ba ka je wuri ana marmarin ka shi yanzu wannan sahabbai ne fa da Qur'ani yake soka kansu yanzu wannan a gidan annabi ne ba Allah ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yasahi minkum wannan wancan abin da aka faɗa zalikum kana yu'zin nabiyya yana fa cutar da annabi zaman ku a gida kafin abinci ya kare yana cutar da annabi bayan kun gama cin abincin ku koshi ku ta zaman hira yana cutar da annabi za mu kawo hadisi akan wannan abin da ya faru ku gani dan haka in an zo an yi walima wani ya zo ko walima ko cin abinci ci to jama'a mun sallabi kowa Allah ya saka muku da alkhairi to yana nufin ba a bashi gidansa wani yana da karatu wani yana da uzurin zuwa da yaransa ya bincike karatunsu wani yana da zai kira matarsa zai musu fada aka wani abu a gida a wani yana da alaka zai gana da ubangiji sai ya zauna yayi wuri kafin ya kwanta bacci wani sai yayi wanka wani sai yayi brush wani sai yayi waye waye wani ma zai fita ya siyo yara biredi saboda waye waye ka zo ka rashe masa a gida ko kai mutum ya zo ya kira ka waya ce wane na kana gida ne ce gani nan zan zo mu hira a wannan zamanin haba wala hira me za a fada Qur'ani za a fassara hadisi zaman hira ai ta kawo labarin mutane ana zage zage ana surutu a'a don Allah mutane ku kiyaye ku samu tarbiya ana fahimta da ku yawa don haka kar ku yi abin da za ku cutar da manzon Allah kuma kar ku yi abin da za ku cutar da yan uwan ku wallahu la yasahi min haqq wa yasahi minkum shi annabi kunya ku yake ji ba zai iya muku magana ba kana yanshuqu alayhi wa yata'adha bihi walakin yahkaru an yanhaqu min dhalik min shiddati haya'i abun yana mai tsanani da kunci amma ba zai iya muku magana ba saboda tsananin kunya ta sa har sai da Allah ya saukar da wallahu la yasahi min haqq Allah shi baya jin kunya ya ga muku gaskiya eh shi Allah zai sauke maka bayani dalla dalla wa kama na hakum an dalika wa jazakum azawajarkum an wa idza sa'altumuhunna mata'an to ga wata doka idan kun zo tambayan matan annabi wani abu shine mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab kamar yadda aka hana ku shige kansu ba sallama to kuma a kar ku tambaye su wani abu ba tare da hijabi ba ta bayan hijabi za ku rinka tambaya kar a afkawa matan annabi dan cewa su ai iyayen mu'minai ne wa azwaju ummahatuhum duk da haka ba a shiga kan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam yawa duk matan nan hajatan ake ne wa idza sa'altumuhunna mata'an ai wa idza sa'altumuhunna hajatan idan har za ku tambaye su wata bukata ta ku wani abu to sai dai a bayan hijabi mana suna cikin hijabi sun lulluba ko kuma suna cikin gida kuna bayan katanga wannan ana magana akan gidan annabi to kuma ana magana akan sauran gidajen musulmi ba duk wanda zai je magana da matar wani to ya rinka tambayan ta a bayan hijabi ko dai ta sa hijabi ta lullube cikin ta zo falo ku yi magana tana nesa kana nesa shine shari'a ba wai mace ta fito gatse gatse ba rigar kirki ba hijabi ba tan Hausawa Fulani ba ka'ida mace kullun tana zaune kamar tsirara ta yi baki gida ba ta kiyayewa in ka gama ta tana wannan kai mata tsawa kace karki sake zuwa gurin mutane baki lallaba cikin ki ba a ayyan makota ne a wani ne suka zo haka zaka ga wasu matan ba kimtsi to ai musu fada saboda yanda ka bar gidanka ya lalace haka za a lalata maka gida kace kar ai ba daidai bane sanan duk wanda yake ba muharrami bane ai fata ka tsantsan waye ba muharrami wanda zai iya auren matan yanzu ganinka a gidanka ai zai iya auren matan ka in ka mutu kai ba ma in ka mutu ba in ka sake matarka ganinka zai iya zuwa aure matarka da haka matar yayanka za ta iya zama matarka matar ganinka za ta iya zama matarka saboda haka a kiyaye afkawa kan mata ba hijabi da zuwa ita zama ira ba hijabi wannan ba daidai bane ba da kuma daukan ganin miji a wani ya tafi Lagos sai kwas wata uku bari in kai gani na yaje ya taya ta kwana inna lillahi haram ganinka kuma la yajuz ya taya ta kwana ka sa ta koma gidan iyayenta ko ka kai ta gidan mahaifiyarka ko ka nemo kannanka mata ko yayyanka mata su taya ta kwana ku yi hakuri abu ne da muke aikata shi yau da gobe dole mu ga kan mu gaskiya saboda mu zauna lafiya musulmin kwarai shine wanda yake sawa gidansa hijabi yake kulawa da gidansa fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athharu liqulubikum wannan shi wato bayanin nan da aka yi muku shine fitarki a zukatanku wa qulubihinna da kuma zukatansu ai hada alladhi amartukum bihi wannan abin da na umarce ku da shi ya ku mutane wa shara'atuhu lakum na shar'anta muku min alhijabi na mata su sa hijabi kuma a tambaye su a bayan hijabi athharu wa athyabu shi yafi tsarki kuma shi yafi ainihin wato dadi kuma kana lakum an tu'du rasulullah bai kamata ku cusar da manzon Allah ba wala salatu wala an tanki wa azwajahu min ba'di abadan ko kuma ku auri matansa bayan shi har abada wannan hukunci na hudu kenan a cikin aya ba a auren matan annabi bayan annabi ya rasu ya bar duniya sun yi ta kaba ba wanda zai auri matar annabi babu su sun mutu a zo a nemi auren su shikenan sai dai hakuri kun ji bayan manzo Allah ya bar duniya nana Aisha wani ya aure ta nana Hafsa wani ya aure ta duk waɗanda suka rayu bayan annabi za su sake auren wani namiji kar ku cutar da annabi Allah ya yi magana akan waɗanda suke cutar da Allah da annabi يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ما سوتتر ده الله ده منزل الله الله يا تسيني musu albaka dan haka kuma aka kafa muku dokar kiyayewa kar bani ya nemi matar annabi inna zalikum kana inda allahi azima wancanin ku Allah matar sa ne a duniya da lahira ummatul mu'minina kuma su ne iyayen mu'mini mutumin da aka ce matar sa ne a duniya da lahira duk matakka da take matakka ce duniya da lahira to idan ba ka mutu wani bai zai aure ta ba saboda matsalar ita ce duk wanda ya mutu sai wani ya zo ya aure matar sa bayan shi to ba lalle bane fa in ka mutu a aljanna kuma ku saki haduwa da wannan matar ta bari in ƙara bayani dan na ga ka nutsu sosai wanda din ya mutu ya bar matar sa ana zaman lafiya mutumin ya kirki mai alheri shi ma mutumin kirki Allah ya rubuta shi ga aljanna kuma Allah ya rubuta ita ma yar aljanna ce za su iya haduwa da shi a aljanna shi dan aljanna ita yar aljanna amma fa inda ya mutu bata auri wani ba ka nutsu fa amma idan ya in ta auri wani to su mata in sun mutu sun shiga aljanna ana hada su da mazajin su ne na ƙarshe wannan kauli ne min aqwalil ulama sai sa Hudhayfa ibn al-Yamani yace wa matarsa ke tace dan kai dade yace kina so mu hadu a aljanna tace eh yace to in na mutu kake kara aure haka abin yake akwai wani kauli na malamai da aka ce za a ba su zabi ne a jera mata mazan ga wancan ga wancan ga wancan sai ta zaba to kai in ta zo ba ta zabe ka ba na karshen shi ta bijin da zama da shi ba kwarai kuwa ba mamaki auren da ta yi da kai ba tare yaya daga ƙarshe wanda ta aura ya fi tattala ta ya fi taimaka mata kasan su mata ‘yan inuwa ne inda suka fi samun sanyi-sanyi da daɗi-daɗi nan suke miƙa wuya wallahi. Yau dai jikinku ya sanyi gaba ɗaya, bari in bar bayanin nan, na ga bai muku daɗi ba gaskiya. Fuskokinku sun nuna abin ba daɗi, to haka abin yake. To shi yasa Allah ya ce wa Annabi shi tunda azwaju ne, inji Ibn Kathir, matansa ne a duniya da lahira ko? Ya ce to, wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada, kar ku auri matan shi bayan shi har abada. Allah ya hana. Inna zalikum kana inda Allahi azima. Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama haka a ta yadda ya ce lalle wannan babban abu ne a wajen Allah. Ina fata ana fahimta. Yawwa, kuma Allah ya san halin kowa, ya san zuciyar kowa. In tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Duk abin da kuke koyewa a cikin zukatanku na sirrance-sirrancenku, Allah ya san komai. Ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Duk abin da ido take yi na koyewa na ha'inta da abin da zuciya yake yi, Allah ya sani. Wannan aya malamai suna cewa ita ce ayatul hijabi. Ya ayyuhan nabiy, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina. Kuma akwai hukunce-hukunce a kanta. Na farko, wannan aya dalilin saukarta Umar ne ya bada shawara. Umar ne ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shawara, kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari, hadisi na 402. Sayyidina Umar ya ce wafaqtu rabbi, ni dai na dace da ubangiji na fi salati, a cikin abu guda uku. Umar ya ce wata rana na gaya manzon Allah, law ittakhasta min maqami Ibrahim musalla, ina ma da ka rinka yin sallah a bayan maqami Ibrahim a masallacin harami na Makka, ka rinka yin sallah a bayan maqami Ibrahim idan kai dawafi ko kuma idan ka zo sallar farilla, kawai sai Allah ya saukar da wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah ya goyi bayan Umar shawarar da ya ba wa Annabi, ku rinka yin sallah a bayan maqami Ibrahim. To kaji shine asalin yin sallah a bayan maqamu Ibrahima a masallaci na harami mai Allah. Umar ya dace cewa ya manzan Allah, ya dkhulu alaihinna ko ya dkhulu ala nisa'ikal barru wal fajir, kowa da kowa yana shiga gidanka. Da jama'a gidan Annabi abu ɗaya yake, kowa shiga yake a da. Umar ashe abun yana kuntatar sai yana damu, su ce a ce yanzu a ce a gidan Annabi kowa yana shiga gidan manzan Allah, kowa da kowa. Yace kai, falau hajabta kunna, matan nan kan ka lullube su mana, ka rufe su, ka datse gidanka malam, ya Annabi ka daina barin kowa yana shiga gidanka. Kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar, ayar hijabi. Yace sannan yake cewa okay, فأنزل الله آية الحجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تمال أن عليه بالغيرة ما قال كيشي ده كوكي هي أكا النبي صلى الله عليه وسلم أصاربه إن طلقهن أن يبدله أزواج خيرا من كنا كوي سي الله يسو كد آية أكا ونا دنغني ده منزع الله ده باشي كاريا akan matansa. Duk wacce tace za ta yi masa wani abu, Allah sai iya canja ta ya kawo masa wata bakuwa. Haka aka ruwaito akan ribatattun yaki na Badar, asara Badrin, wannan shine qadiya ta hudu kenan, wanda duk Umar ne ya ta bada shawara, kuma Allah ya goyi bayan sa. Wannan yana nuna mana sayyidina Umar Allah yana son sa, kuma sayyidina Umar mutum ne wanda yake Allah ya bashi tawfiki. Sabanin rafida ɗin shi'a da suke tsine masa, suke la'antarsa, Umar ba abin yabo bane a wajensu. Allah shirye da su, Allah gane da su. Wannan aya Allah ya saukar da ita ne da safe a washe garin lokacin da yake annabi yake angwanci da matarsa mai suna Zainab binti Jahsh wanda mun karanta a baya falamma qaza zaidun minha wataran zawwajnakaha wanda Allah ya aura annabi da kanshi din nan to ranar da annabi ya tare a gidanta yana cikin angwanci a ranar Allah ya saukar da wannan aya ta la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zan lakum min at'amin ghayri nazirin ilayhi ya faru ne a watan Zulqa'ida a shekara ta biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shekara ta uku ne wallahu alam Anas ibn Malik yake cewa inda manzon Allah ya zo ya auri Zainab binti Jahsh ya gayyaci mutane ayi walimar cin abinci kaga wannan yana nuna mana muhimmancin ku rinka gayyatar mutane a ci abinci idan kun yi aure duk wanda ya yi aure ya dafa abinci ya kira mutane a ci abinci jama'a wannan sunna ne wai ku je ku tattare ƴan kwabban na ku je ku ba wa mata suna kiran event center ba a saba wa Allah aurenka baka tsoron Allah kai sunna kai kai kawai idan an yi aure aka tattare a gama komai ka kira mutane iya aljihunka 20 ne 30 ne cikin abokananka walima ta mutunci ba sai an sana a loudspeaker ba kai in ka san sana a loudspeaker kai za ka iya ciyar da kowa ko maganar walima da wa'azi wannan wani abu ne daban yawa asalin walima a ci abinci a more kawai a kare kashin kaza a faffasa kashin jinkiya da saniya shine walima a ci a more a ce kowa ya tafi maganar wa'azi daga bayani aka shigo da shi cewa tunda an taru a dan amfana jigenan in ka ga dama za ka yi walima ba ai wa'azin komai ba a ci abinci kawai an gama kowa ya buga motar sa yake to wannan sunna ce ka duba annabi bari ku ji yanda aka yi walimar ta Zainab Allah ya daura masa aurenta mun gaya muku a karatun baya yace mutane a zo a ci abinci kar ku manta ba duka sabo ya kira ku wasu ya kira shikenan suka zauna suna ta hira bayan an gama cin abinci an koshi shi kuma manzon Allah ya dan gama kimtsawa yana so zai shiga gidansa saboda lokacin kwanciyarsa yayi amma mutanen nan ba su tashi ba su sahabbai ba su tashi ba an ci abinci amma ba a tashi ba shi annabi da ya gama tashi ma kawai sai ya dabara sai kawai sai ya ce bismillahir rahman sai ya tashi ya miƙe irin tunda annabi ya tashi ai ya kamata ku gane irin mai gida ya zo a bukana ba okay ana magana sai kaga ya miƙe ya tashi sai ka tashi ai tunda ya tashi kai zaka ci gaba da zama ne to shi annabi sai ya tashi sai mutum uku sai suka miƙe tare da shi da ya miƙe sai ya sake juyo yana so zai shiga ɗakin iyalinsa sai ya tarar da mutane ba sabon nan ba suna zaune da kin ba su tashi ba illa mutane uku nan ne kawai mai riwaya yake cewa Anas ibn Malik fantalaqtu sai na tashi faji'tu sai na zo na ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari bayan an dan jima kenan sai ya ce sai shi ya rasa mutanen sun dan fita Anas ya gane annabi yana buƙatar a fita a bashi wuri malam ka duba kunyar annabi da nauyi malam ka san akwai mutanen da Allah ya yi su wato suna da jin nauyi da kai ta musu abu wallahi ba sai ya magana ba wani wallahi ya ce wallahi ba zan iya magana duk abin da zaka yi da zai iya ba yana jin nauyi to akwai irin mutane to manzo Allah ma yana jin nauyi ya zo ya shiga ya ce sai na biyo shi na biyo shi sai na ga ya sauke hijabi ya saki labule alama ne na cewa kaka biyo ni ina fata na fahimta kamar ka biyo mutum kuna tahowa sai shiga sai turo kofa me yake nufi ka juya yaran ma ka tafiya za ka biyo ni in ka ji sakata gagagar gagagar me yake nufi ka juya ka tafi sai annabi ya ce fa alqa sitra ana sai ce sai manzo Allah fa alqa hijab baini wa baini shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa yu'zan lakum kar ku yadda ku shiga gidan annabi sai an yi muku izini Anas ibn Malik yake cewa manzo Allah ya tare da nana Zainab binti Jahsh walimar da aka yi wallahi gurasa ne da nama aka kawo gurasa dai da ka sani ta fulawa alkama ne aka gaggasa aka dan ninnikata ba injin nika mai laushi aka dan abin nan dinta aka kawo kuma nama ya ce aka gayyaci mutane, mutane suka zo suka yi ta ci, su ci su tafi, su ci su tafi. Kuma walimar da annabi ya yi malam saboda jama'a tana da yawa, sai aka yi dabara. Idan kun zo ku 10 ku 20 kun ci sai a ci ta ku fita. In an zo kun ci sai ku fita. Haka ake yi a gina annabi. A ci a tafi, a ci a tafi. To malam abincin gidan annabi albarka aka yi ta ɗibowa ana kawowa ya ki ƙarewa. Wallahi. Wa ya'kuluna wa yakhrujun. Anas yace ni ne dan aikin da ake tura ni in fita in kira mutane a waje. Kuma ka duba tarbiya sai aka ce duk ku jira a waje. Saboda gidan bai da yawa ba zai dauke ku ba. Gidan annabi bai da yawa. Wallahi gidan annabi fadin sa bai kai masallacin nan ba. In kaga ɗakin sa. Wallahi malam ba lalle ya fi ɗakin liman din nan ba. Dan haka Anas yace jama'a a tsaya. Sai a zabi mutane a shigo da su. A zabi mutane in kun ci ku fita, in kun ci ku fita. Yace ne ta kiran mutane har sai da aka zo ƙarshe mutanen ƙarshe suka zo na leka na gaba ba kowa. To, da ƙarshe da kisan yadda ta faru shine aka fita sai wasu mutane guda uku. Su ne suka zauna suka ki fita. Wanda Allah ya fita ya tafi ɗakin Nana Aisha. Wai ya je irin idan zan zagaye ɗakin matansa ya ce assalamu alaikum wa ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan annabi ya je ya na ɗakin Nana Aisha mallan duba tawazu'un annabi da kansa yake bin ɗakin matarsa. Alhaji ba irin ka ba kararrawa ce da kai in za ka kira matarka kyar sai dai ta taho da gudu. Wani lokacin dan karamci da girmamawa shiga ɗakin matarka ka gaggaishe su. Bi gidan iyalinka ka gaisa su kuna lafiya yaya gida ka dan daga labule kamar dan zauna a gefen gadanta. Tunda yawanci yanzu manyan mutane kowa da ɗakin su ɗakin matar shi da amma wallahi wani zai iya shekara biyu uku bai lika ɗakin matarsa ba. Wata mata ta ce wallahi malam in zan mutu da ciwo mai gidana wallahi ba zai zo ya lika ni ya ce ya jikinki ba. Iyakaci na da shi sai dai in zo turakarsa. In ban zo ba ko ciwo ne sai dai mai ta magana da yara. Amma ba zai zo ba. Yanzu wannan addini ne. Wannan kuma mutunci ne. Wannan kimantawa ne. Wannan shari'a ne. La. Ba daidai ba ne. Yanzu kai za ka ba da ƴarka wani aure ta. Ya je mata wannan yankan ƙauna. Za ka ji daɗi. Wata ba ciwo ya kama ta aka kai ta asibiti. Ta fadi tana ta naƙuda. Ka san me ya yi? ATM ya turo. Ya kira wani yaron sai ya ce ga ATM ku je. Duk abin da aka cira ka rubuta mu. Kwarai kuwa. Kai ina. Ta ce kuɗi ya bayar an cicira. Ta ce wallahi tallahi malam har aka gama jinyan nan naƙuda haihuwan nan ta zo da matsala. Uwata ta zo gaishe ni. Ubana ya zo gaishe ni. Dangina suka zo gaishe ni. Duk ƴan uwa. Ta ce wallahi mijin nan nawa yana gari wallahi bai zo ba. Kawai kiran ɗansa ya ce in ta haihu ku kira ni. Sai abin nan a ɗauki mota a je a ɗauko ta. Haka ba suke yi wa mata yau. Ai ba ki isa ya je asibiti wajenki ba. Kin isa. Jama'a mu gyara addinin mu fa. Mu gyara mu'amalar mu fa. Wannan kasawa ke kasa da mutane suke a cikin gidajensu ba shari'a ba ne. Me yasa saboda yana da hali? Kun ba ubangiji isa yi masa magana. In an mai waya ba kuɗi ba ne a ba an ba kuɗi ba. Haka za ta mutu a zo a ɗauki gawan a kai mata. A kai masa shi kenan. Don Allah ku gyara. Annabi ya shiga ɗakin Nana Aisha. Ya je yi mata sallama. Ta ce wa alaikas salam wa rahmatullah. Kaifa wajadta halak? Duba fa Aisha. Ta ce wa alaikum salam ya katar da iyalinka. A lokacin yayi aure yana angwancin Zainab binti Jahsh. Matarsa ke kuma hajiya mai shegen baƙin kishi da bala'i. Yar kitififi, yar kutu balbal. Kina da fitina. Kina fushi. Wata mijinta ya ƙara aure ta turbine masa ta daina kula shi. Ta yi blocking ɗinsa. Ta ce shi ɗin banza. Ina ruwa na da shi kuma ƙarya ba take tana gidan. Wallahi malam duk wanda ya ƙara aure sai ya rubuta wulaƙanci da zai gani a matarsa in ba mai addini ba ne ko in ba mai tarbiyya ba ne. Ba su da kirki in sun zo maka sakayya malam. Ki duba wannan matar fa tana cikin zafin kishin. Aisha ta faɗa ta ce ana aghyarun nisa ni da fa na goma ta kishi. Amma da annabi ya zo mata yana angwanci sai ta ce ya katar da iyalin naka. ya ka tarar da iyalinka, ya ka tarar da su. Annabi ya ce alhamdulillah, barakallahu laka, ta ce Allah ya maka albarka da iyalinka. A riwaya aka ce Anas ya ce sai da ya bi ɗakin matansa gaba ɗaya ya gaggaishe su. Kai kuma halinka, in ka ƙara aure sai ka guje uwar gidan ko ka guje sauran matan. Akwai cikinku waɗanda halinsu bai da kyau in sun ƙara aure. Wata ta ce wallahi malam, tunda aka ɗaura auren sai ya tare ba mu saki ganinsa ba. Wallahi wulaƙanci 10 da 100. Akwai wanda fa shekara guda ya share bai dawo ba. Shekara wai me ya faru? Wata ran ne ya zo bayan ya gama abin nan ya ɗan ƙara 'yan kwanaki yana ɗakin amarya, sai ya zo ya ce ko dai in ga da koma. Sai ta ce ka je ka shekara ma irin haushi ɗin nan. Sai kawai ka san me ce? Sai ce Allah saka da alheri, na gode ƙwarai da gaske. Wai fa irin ita da ita kuma girman kai ya hana take to da wasa nake yi mata fada ba. Ka san wallahi malam sai da shekara ya kwashi shekara tir. Da ta ga tace shekara tace wannan mutum fa mahaukaci ne. Tace wallahi ci gaba zai. Ta sauke girman kanta ta masa magana. Shi kuma ya dawo kanta yace amma baki da kirki. Yace ni yanzu aure ki shekaran mu tara, ina tare da ke shekara tara. Yau kawai na yi aure shekara ɗaya a gidan abokiyarki, hakkin sa mun ido. Kai wallahi wasu suna yanka tsiya a gidansu bala. Ku daina yi haka, ba yi da kyau. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zazzagaya. Bayan ya gama zagayen nan, mai riwaya ya ce sai ya dawo ya tarar da mutanen nan naka guda uku suna zaune ba su tafi ba. Ya gama zagaya, wato ya kamata in yi zo kam a rufe gida ko ya tarar da su ya tahadda suna. Wannan mai riwaya yake cewa Anas sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shadidul haya, Annabi mai tsananin kunya, yace ya tashi ya miƙi haka ya dan tafi dan ya dan nuna cewa abin nan mutanen da suna zaune. Sai daga baya dai sai suka tashi. To shine Allah ya saukar da wannan ayar wala musta'anisina li hadis din. Idan an kira ku kunci abinci kar ku rinka zaman hira. Inna zalikum kana yu'idin nabiyya fayastahi minkum. Wannan yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma yana jin kunyar ku. Waɗannan su ne hukuncin-hukuncin da ayar nan da Allah ran mai karanta mana. Akwai abubuwa da yawa amma lokacin bai da yawa. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu dada. Wanda muka yi kuskure ko tutuba harshe muna nema ko Allah ta'ala. Dazu din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe mu da mutuwar ɗaya daga cikin manya-manyan mutane masu muhimmanci a wajen mu a da'awa, kuma ɗalibin ilimi, kuma wato jigo a cikin tafiya ta sunna a wannan jiha ta mu ta Kano, injiniya Alhaji Baba Yusuf. Alhaji Baba Yusuf duk malaman nan na sunna a Kano sun san shi. Jarumin mutum ne, ɗan boko mai kishin addini, kuma wayayye mai basira mai ƙwaƙwalwa. Ina mantawa ko ba zan manta ba lokacin Malam Jafar, Allah ya mai rahama, kullum yana tare da Malam Jafar. In dai ya zo masallaci to zai je gurin Malam Jafar. Malam Jafar ya ta sa shi ayyuka saboda yana da basira, ƙwararre ne. Ya taimake mu sosai a masallacin mu na Usman ibn Affan gadan ƙauye Kano. A nan ‘ya’yansa suka tashi, ɗan uwa Malam Mus'ab, a nan suka yi firamare da sauran ƙannansa da matan ‘ya’yansa duka da iyalansa, duk almajiranmu ne, ɗan uwa ne na jikinmu. Haka kurum yau Allah ya ɗauki ranshi. A riwaya an ce ma har ya je gona, a riwaya an ce ya ma fita yau ɗin nan Litinin ya hau mota da kansa ya fita. Shikenan sai mutuwa, Allah ya jarrabe shi. Dazu muka yi masa sallah a masallacin Usman bin Affan ƙarfe 7 saura da magariban nan aka bune shi. Mutumin kirki ne fiye da yadda muke tsammani ba. Mutum mai sallah goshinsa baki kirin nan, mutum mai ka'ida da doka. Allah ya taimake shi akan ‘ya’yansa. Galibin ‘ya’yansa duk mahaddata Alƙur'ani ne. Wannan bai wuce ‘yan satuttuka ba muna tare da shi wata tafiya ne a Abuja. Yake gaya mai ce malam cikin ni'imar da Allah ya ba alhamdulillah duka yarana mahaddata Alƙur'ani. amma fa dan boko ne bature na gaske mai turanci mai addini amma fa in ka ganshi a masallaci sai ka riga shi fita da azuba kuma baka isa ka riga shi zuwa masallaci kuma duk lokacin da za ka ganshi tare da yaran su suke tafiya masallaci samari suna raka shi yana suna taka masa baya mutum mai ka'ida mutum mai doka wallahi malam mai himma irin wannan mutuwa tana da zafi kwarai amma wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb babu abinda zamu faɗa sai abinda Allah ya yarda da shi Allah ya ji kan injiniya baba Yusuf Allah ya ji kan injiniya baba Yusuf Allah ya ji kan injiniya baba Yusuf dan sa Mus'ab da su Yasir kannansa da mazan da mata da iyalansa duka muna muku ta'aziyya duka ahli sunna Najeriya duk musulmi gaba daya muna muku ta'aziyya Allah ya gafarta masa Allah ya sa yau din nan Allah ya karbi hukuncinsa da kyau Allah ya sa ya shiga kabari a sa'a Allah ka duba kyawawan ayyukansa ka yafe masa Allah munanan ayyukansa kai masa rangwame ka masa afuwa albarkacin Qur'anin da ya haddatar da yayansa ya Allah albarkacin tsayawa da yayi akan kulawa da tarbiyar yayansa Allah kai masa rahama dan kai mai cin kai ne Allah ka tausaya masa dan kai mai tausayi ne Allah ka kula masa da zuri'arsa da yayansa Allah kada ka bari ƴaƴansa su tozarta kada ka bari iyalansa su tozarta nauyin da ka bar musu ubangiji Allah ka tallafa musu ka agaza musu rasa irin waɗannan mutane a cikin tafiya ta sunna ba karamin abu ba malami ne mai da'awa ba amma irin mutane ne masu kazar kazar duk wani harka na taimakon addini wallahi tallahi malai yana ciki ba zai taba yiwa ai harkar addini bai sa baki ba bai zai yiwu ba in an je gurin ƴan bokon kuma hedi a saurare shi Allah ya bashi kwarewa computer ne tabe tabe ne du kai harkar wuta ne ne fa sola komai injiniya ba abin da bai iya ba Allah ya taimake shi ya rabu ka yafe masa ya rabu ka yafe masa Allah ka ba mu kikkiran cika Allah ka samu yan aljanna ne ubangiji Allah kar ka sa wuta ta zama rabon mu Allah ka gyara ayyukan mu kafin mu mutu Allah ka ba mu mutuwa akan shiri Allah ka sa aljanna mu komar mu gaba daya rabbana alayka tawakkalna wa ilayka adabna wa ilaykal masir سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أبعد أزري باب تنبيوي إن أزري إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله